Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A wannan karin a taron COP27 da yake gudana a kasar Masar, an yi nasarar samun goyon bayan Majalisar Amurka kan biyan diya ga kananan kasashen da suke ibin asara sakamakon matsalolin sauyin yanayi wanda ya kasance abin da manyan kasashen suke kaucewa a baya. Lamarin da Malam Ibrahim Pam, wani mai sa ido karkashin Majalisar Dinkin Duniya, ya shaida cewa wannan babbar nasara ce. Ko me yasa ya bayyana hakan?
Wannan abin murna ne saboda ya nuna cewa Amerika da Majalisar Amerika duk da shi shugaban kasar ma President Biden sa rai a kan cewa wannan maganin da ake yi na foreign development country ya kamata a biya. Kuma wannan kudin da za a biya iya kuma ya kamata ne a biya saboda wahalar da ake sha gaskiya ya kasance a kan abubuwan da mu ba mu da laifi a kan yadda su kawo. So magana ne da ta kawo murna sosai kuma a nan climate conference kuma na biyu wannan kuma zai ƙara ƙarfafa developing countries a yadda muke neman biyan wannan biyan da aka raka kuma zai kula sauran kasashen da suke da developed countries ma su ƙoƙarta su ma su yadda a kan yadda za a yi wannan framework ɗin na biyan wannan gaba.
To sai dai kuma a ra'ayin wani jigo a harkar rajin kare muhalli a Najeriya kuma shugaban Development Association for Renewable Energies Dr. Yahaya Ahmad ya bambanta inda yake ganin akwai sakaci da san banza daga fannin kananan kasashe masu tasowan. Ko me yasa hakan?
A gaskiya kuɗi suke so a banza wato green money. Green money ko babu shi a hudar ƙasa da ƙasa. Cakka babu an yi alƙawarin cewa duk shekara za su ba da biliyan kasashe masu tasowa gaba ɗaya. Amma akwai ƙa'idojin da aka cin fada. Wannan shi ne sai kowa ya cike alƙawarin da ya yi na wannan NDC. To na jira ba mu komai ba. Mun je nan mun yi babban surutu abin nan za mu yi kashi 20 cikin ɗari na abin da na kan ba abin da muka yi ba abin da aka tafuka. Na ɗaya kenan. Haka kuma sauran kasashen Afirka. To yanzu hutun ake gani kawai a talabijin da kuma mun yaɗa labarai a ce gashi an yi ambaliyar ruwa ga tsohon shugaban ƙasa yana zaune cikin kwale-kwale an ɗauko shi daga gidansa. Waɗannan ba alƙaluma ba ne. Ana so wanda ake giya baseline su bai wanda aka zauna aka yi bincike da farko ma kafin ambaliyar ta faru me kuke da shi yaya yanayin yake. Ba mu da alƙaluma cikakkun alƙaluma zamanin nan cewa kafin wannan faru ba ga yadda muke. Da ya faru kuma ga yadda muke. In ga za a ce sawa sai ga asarar da muka yi. Ba mu da shi sai da mu nuna hoto kawai lokacin da ruwa ya zo. To ya za mu yi ma cewa abin da ake bukatu a san ma abu ne irin tallafi ne za a ba mu. Kuna da kanmu mun dau matakan saboda meteorological service din masu kula da sararin samaniya masu kula da yanayi sun yi gargaɗi tun da farko tun cikin watan biyar ko watan hudu ne cewa wannan shekaran ba za a yi ruwa da yawa za a ambaliya kaza kaza kaza. Ya kamata tun daga lokacin kuma da a dau matakai namu da kanmu wanda ma wasu a tsare da ake din da ba za a yi su ba ma an da dau matakan tun ai komai ba an zo na ga an yi kare kawai komai dai daga inda Allah sannan a da abin ya faru tukunan sannan a tare kokon bana ana ta abin nan su zo su ba.
Shi kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo daga kasar Niger wanda ya halarci taron na bana a Masar yayi bayani game da manufar waɗannan kuɗaɗe da za a ware ga waɗannan kasashe masu tasowa.
Wannan sanarwa da Congress na Amurka suka yi suna gamsar da kowa musamman ma mutanen Afirka wanda suke so ya zamanto cewa duk abin da ya shafi kamar ɗaukan nauyin duk wata asara kuma yadda za a kama ma wanda ke jikita wajen wadda kamar dukiyarsu da kuma kayan aikinsu idan dalilin wannan matsaloli na canjin yanayi. To gashi sun abin ya tabbata kuma ya zamanto yanzu aina tunda gashi dai wannan kuka nasu ya samu shaya hawaye kuma ƙasa kamar Amurka wadda ke tana kwaɗi a shi a duniya ta kawo goyon bayanta kuma ta ce ta yarda da a gaban nan yanzu za ta yi da irin wannan matakai don saboda a kama wanda suka jikita suka samu gurbatar inkiyoyinsu da kayan aikinsu duka illa da canje ne yake kawowa, wato su kuma za su samu babban gidauniya wadda za a samu musamman a cikin duniya, don saboda a kama ma mutanen nan kan ya zamanto cewa sun san kaddar komai da komai, kuma ba su iya ci gaba da rayuwarsu tunda dai wanda ya kaddar komai kuma da komai ne yake tahe da rayuwar shi, ba abin da ya mishi saura sai dai ko ya bar guri.
Ta nasa bangaren kuma Dr. Ibrahim Kabir, babban daraktan hukumar Raya Birni na jihar Bauchi wanda ya wakilci jihar tasa a wajen taron na COP27, ya bayyana ra'ayinsa ne a game da mukalolin da aka gabatar a wurin taron da ake shirin kammala shi a yau.
Kusan dai ni a nawa fahimtar duk da kasancewar nan ganawan ta wannan shekaran ba wani sabon salo ne ta dauka na daban abinda aka saba ba akan abin da ya shafi gabatar da mukaloli da kuma ita da jejeniya da ake yi irin wannan tattaunawa. Amma dai ko ba komi a wannan karin ka ce wai jiki magayi ne, inda ana makaloli ne da suke magana akan cewa kaza zai iya faruwa ko kuma kaza yana faruwa, amma dai ba a gan shi a zahiri ba. Abubuwan da suka faru a wannan shekara din kamar sun zo akan gaba, da yasa duk makalolin da kasashe daban-daban suka gabatar da masana na fanni daban-daban da abin da ya shafi canjin yanayi, kamar na abin da ake cewa demonstration, duk wani wanda yayi magana na kashin kansa ko kuma kasa ta yi magana za a fahimci cewa ana magana ne da alƙaliman zahirin abin da ya faru. To ni na ce dai kusan wannan karon kusan abu makalolin da su kasashe da duk masu ruwa da tsaki suka gabatar kaloli ne da suke magana da kansu kuma abu ne da duniya ta ga abubuwan da suka faru. Illa dai jinin da aka yi tuma ka ce kaman maimai ne, kawai dai an yi su da kausasan muryoyi tali, kuma an yi su da zuciya tana cikin bukata, kaman ka ce an karfafa jinin da aka yi na abubuwan da ake so a cimma daga nan zuwa kwaftance da za a yi. Ni dai ana fahimtar ina kama an samu ci gaba, kuma akwai sa ran kamar yadda na faɗa a farkon ba da an sata cewa kusan yanayin ya zama jiki magayi ne. Na ga cewa tunda kowa ya ga matsalolin yanzu za a iya samun takamako fiye da abin da aka saba samu, dan akwai bambanci tsakanin a tsammani da kuma a ce abu ya riga ya faru. To an ga matsaloli sun faru, kuma duka abubuwan da ake tattaunawa yanzu ko aka tattauna har zuwa ƙarshen ganawa za ka ga cewa abubuwa ne da in dai daga shi ake za a iya yin su.
Mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu damar kawo maka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.